Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ka iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma fashionhausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Madina Dahiru mai shanu.
Duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha, inda a yau ma 7 ga watan Janairu na shekarar 2020 zamu yi magana ne akan alfanu koyar da harshen Hausa.
Shi daya daga cikin ɗaliban nawa Kano kawai yake so ya zo saboda waƙoƙin kalar da yake sha da wasu abubuwa. Suna nan da yawa wanda su suna tafiya ga kawai dan ya je yayi Hausa kawai da mutanen Nigeria, mutanen Arewa kawai yayi Hausa da su ya san ya koya.
Amina, na san masu sauraro za su ji mamakin cewa ana koyar da harshen Hausa a kasashen waje ko?
Kwarai da gaske. Za mu kawo masu sauraro wata hirar da muka yi da wani matashi wanda ke koyar da harshen Hausa a nan kasar Amurka.
Za mu kuma duba bambancin karatu a kasashen mu na Afirka da kuma kasashen waje.
Daga bisani, wani matashi mai karatun digiri insa na biyu a fannin kimiyya da fasaha zai bayyana mana yadda matasa za su iya cin gajiya da kuma ba da gudunmuwa a fannonin biyu. Sai ku gyara zama don jin duk wannan a cikin shirin
yau da gobe. Madalla, da farko za mu so mu shirin ne da hirar da nayi da wata hirar da nayi da wani matashi mai suna Shamsuddin Magaji wanda ke koyarwa Amurkawa harshen Hausa har ma da al'adun gargajiya a jihar Georgia. Ya kuma bayyana mana ta hanyar da ya samu ya zo nan Amurka har ya samu damar koyar da Hausar. A yau ina tare da ɗaya daga cikin matasa masu hazaƙa na Najeriya a nan birnin Washington DC.
Assalamu alaikum, sunana Shamsuddin Magaji, ni ɗan birnin Kebbi ne na jihar Kebbi a Najeriya, kuma ga ni da nazo Voice of America na Washington DC.
To tukunna dai, ta yaya ka tsinci kanka a Amurka?
Na zo wani tsari da gwamnatin Amurka take ma matasa da kuma mutane masu sha'awar makaranta, wato wanda ake ce ma Fulbright. Ita Fulbright abu ne wanda ita gwamnatin Amerika ke ɗaukan nauyin mutane daga ba Najeriya kaɗai ba, gaba ɗaya duniya masu sha'awar ƙara ilimi na ko na fasaha ko dai kowane ilimi na tabbatar da cewa sun cimma wannan burin nasu
daga kowace ƙasa suke ɗauka,
daga kowace ƙasa ta duniya ake ɗaukan matasa don su zo, matasa da kuma dukkan mai sha'awar ƙara ilimi su zo ƙasar Amurka domin su cimma burinsu. To masha Allah, na samu na shiga cikin wannan tsari kuma shine nake nan kasar Amurka.
To ku za ka yi mana bayanin me kake kafin ka zo nan Amurka?
Ina da kungiya mai zaman kanshi wanda ake cewa ma NGO kenan, wanda nake tallafa ma al'umma, kuma ina taka rawar ganin cewa yara mata sun kasance masu zuwa makaranta ta hanyar faɗakar da iyayensu muhimmancin makaranta ga 'ya mace. Da ina hakan sai alhamdulillah na samu na ɗan samu na yi aiki da ita jakadan Amerika da ke Nigeria akan wani ɗan aiki da suka zo yi a birnin Kebbi, duk da ba ita ce abinda ake dubawa ba, amma ana son mutum wanda aka san ka yana taka rawan ganin cewa mutane al'ummanka sun amfana da abubuwan da kake yi
to da ka zo nan Amurka ne kake karatun kai kake ko kuma akwai wani abu daban da kake
masha Allah nan Amurka ina koyar da harshe lawa su harshen Hausa
Hausa kuma
Hausa
wa kake koya ma Hausan to su Amurkawa
Amurkawa ma da suna sha'awar
yanzu a wace tukunna dai wace makarantar kake koyar da Hausan
ina nan
makarantar da aka dauke ka
ina Jami'ar Georgia
Jami'ar Georgia kake
Jami'ar Georgia
to a Jami'ar Georgia kuma kake koyar da Hausar
a Jami'ar Georgia nake koyar da Hausa
Amurkawa ne ke koyar Hausa
Amurkawa ke koyar Hausa
kuma kada zaka ce kana da dalibai da yawa a cikin ajin naka
alhamdulillah ina da dalibai kuma suna nuna sha'awar su ga harshen Hausa akwai wani dalibi da nake da shi in kafin awa daya yake zuwa aji saboda yana sha'awar kafin zo kuma wakokin Hausa da zaka ga kalashin su haka yake shan shi ba a YouTube
amma in tambaye ka idan sun koyi Hausar menene burin su ne suke so su cimma da Hausar
to ai shi Bature bai dauka kowanne ilimin da bai da amfani ba kowanne ilimi na da amfani gare shi cikin ɗaliban nan nawa akwai waɗanda suna son su zo Kano yanzu Kano suke so dan akwai hutun da ake ce ma hutun sauma haka suna samu su yi tafiya akwai shi ɗaya daga cikin ɗaliban nawa Kano kawai yake so ya zo saboda waƙoƙin kala da yake sha da wasu abubuwa so suna nan da yawa da su suna tafiya ga kawai dan ya je yayi Hausa kawai da mutanen Nigeria mutanen Arewa kawai yayi Hausa da su ya san ya koya shine burin shi kuma nan gwamnati na tallafa musu suna son su yi haka
to wannan shirin na Fulbright shine watakila idan ya kawo ku Amurka an muku wasu tanade-tanade kenan ba karatu kenan kawai kuka zo yi ba za ku iya zuwa ku koyar ko kuma kai ne kawai a cikin ɗaliban ka samu wannan dama
a'a ina da kamar yanzu da nazo ba ni kadai nazo Nigeria ba na mu wajen tara
muka
sorry ba muka dai nazo Amurka ba ya san gida dole Allah tana gida ai ita gida to ba ni kadai nazo ba mu wajen tara muka zo to duka da muka zo za mu kowa zai je ya koyar da yaran da ya kawo harshen da ya kawo shi
to dama a cikin shirin kenan kana so kace tsarin shirin idan an kawo mutum daga Najeriya zai zo yayi karatu sannan kuma zai koyar da harshen shi
abu ne dama
na'am
ka bada kuma ka ansa
abun burgewa
ka bada ne kuma ka ansa so haka abun yake
to yanzu ka tabo batun gida kana sha'awan koma gida ne ko koya ka ga Amurkar
Amurka ka lafiya kalau
ni
ban ce ba zan koma ba amma Amurka in je da su shugabannin mu za su ga abin da ke nan suna gani shi dan Adam ya kamata a kyautata mai nan gaskiya ana kyautata ma rayuwar dan Adam shi yasa ka gani duk wani dan Amurka yana san Amurka saboda abin da gwamnati ke mai so abin nan na cewa mutum na son ko zan koma gida insha Allah amma zan so a ce gida ya zama kamar yanda Amurka yake
Madina kin ji al'adun namu na Hausa ga Naziru wato Naziru nan ya rera mana
sarkin waka ba
sarkin waka
ki sani abin da ya fi burge ni ma a cikin wannan shirin nasu wato Shamsuddin ya nuna min video a lokacin da muke hira da shi kin ga su Amurkawan har da babban riga suke sa
su wani da take kin ji ya ce wani cikin ɗaliban shi yana so shi kawai ya ga Hausawa Kano kawai yake so ya
Kano kawai yake so ya zo kuma a ajin nasu ma waƙoƙin Hausa ake sawa su dinga cashewa suna wayewa in sun zo ba baya musu turanci fa idan sun shiga aji da safi ina kwana suke wannan kuma kisan kamar yadda ya faɗa Bature shi ilimi kowane irin ilimi
yana burge shi balle wato dalilin da yasa dauko wannan waka na Naziru kin ga magana al'adar mu na wato idan za a yi aure sai an kai gara murzani kin gane like Turawa suna ganin abubuwan nan kuma suna sha'awa ya kamata a ce mu ma muna alfahari da al'adun namu
ashe yasa yawanci ma a cikin kamar yanzu shi wannan Shamsuddin din irin abubuwan da yake koya musu har da waɗannan al'adun da kika yi fada yanzu duk yana koya musu
kuma hakan nan suna cikin farin ciki suke neman su koya su dada ganewa
har ma na san ma sun ma fi wani bahaushen ma san ma su zauna ma su koyo yaran su da ma yaran su ne kin gane
ina tunawa mun ma an taba yin shugaban sashen Hausa da dadewa bature amma mai jin Hausa
amma kaman ba sau dai ba ma kai ko
to ni dai su guda dai ne dai na sani ban san ko bayan hakan na an yi bature mai jin Hausa ba to kin ga kenan shi ma a da a jami'a ya ji ya koyi
Hausa
har ya iya zuwa ya je Kano
saboda in ka koyi Hausar baka san inda zai maka amfani ba kaman baturen da kika fada a da kila bai san amfanin da zai mishi ba
ba lalle ya sani ba kenan kawai a ruwa da
ilimi
ga mu ma nan harshen Hausa shi yanzu ya zama hanyar jin abin To masu sauraro na san za ku wato za ku ji bambancin wato masu sauraro na san za ku so ku ji bambancin karatu a kasashen mu na Afirka da kuma kasashen waje ga dai ta bakin Malam Shamsuddin
da yake kana karatu a nan Amurka kai karatu a Najeriya ko
ai
na kai degree
a nai ni grade down for that ne abinda muke cewa Sokoto
Usman
Danfodiyo University a nan nayi makaranta a nan na karanci shari'a
to yaya kaga bambancin karatu da na Najeriya gida da nanan
to bara mu ce dan daga Najeriya muka zo alhamdulillah mun ilimi kuma shi yasa muke nan amma gaskiya abin yayi hannun riga gaskiya abin yayi hannun riga da nazo na ga yanda dalibai da malamai suke huddan su abin ne kaman na uba da da na nuna kula gaskiya ya kamata malaman mu ya kamata a yi gyara sosai mun san ba laifin malamai bane kawai har da abin da gwamnati ke yi wani lokaci da ke sa su ma babu yadda za su yi amma ya kamata gwamnati ta yi gyara saboda malamai su ma su yi gyara dan gaskiya a ce yanda naga abin da ke faruwa a nan gaskiya ban taba tsammanin cewa haka ake yi a wata duniyan da ba Najeriya ba
kainan abin ya rayuwa nan ya burge ka
a ya rayuwa ya burge ni alhamdulillah inda gefen ilimi da wasu abubuwa da kuma abubuwan more rayuwa kasar Amurka gaskiya
ka zo zama daren dam kenan
a ni dai ban cewa a ba dai alhamdulillah
amma ai ban ga alaman ka nuna zaka koma gida
a buke yanzu ai ta ga ai yanzu baki sauko zo kowa ko bazo kowa amma alhamdulillah na ce kasar Amurka alhamdulillah amma koma gida ya
kuma gode ne
koma gida yanzu
ba dole ka da yake naji kana jin dadin wannan shirin da kake wannan shirin da aka dauko ku na wata nawa ne ko na shekara nawa ne
shekara daya ne kacal
shekara daya ne kacal to yaya mutun zai dan shi ma yana son ya samu wannan damar da ka samu
Alhamdulillah gaskiya akwai karancin ilimi azan karancin batakarwa da ba a yi ga al'umma akan wannan abu dan mutane wani lokaci mu ɗan arewa zamu ga irin abubuwan nan amma mu share amma gaskiya ya kamata mun san process da ake cewa yana da wuya yana da zaka zauna kai tsari ta yanan gizo-gizo da wasu abubuwa application amma a yi hakuri bacin maburi ake nema baka to ana dubawa da an duba Fulbright program za a gani
ko da sun je yanar gizo
da sun je yanar gizo Fulbright program
kowace shekara ne
kowace shekara insha Allah
mutane na dauka wannan shekarar
eh mutane tare ne daga Najeriya da yake wannan abin za a gani Fulbright program kamar wasu kasashe za a ga an dauka wajen mutane 50 mutane 70 saboda ba na koyar ba irin nawa ba da nawa ana ce mai Fulbright FLT wannan na harkar al'adu ne akwai wanda ake ce mai Fulbright scholar wanda Fulbright scholarship wanda tallafi ne da ake ma mutane don su koyi kimiyya da fasaha da kuma wasu abubuwa to shi wannan gwamnatin Amurka da gwamnatin kasan suna hada kai saboda su tura kuɗi saboda abin ya kasance ya yiwu ga al'umman kasan amma dai gaskiya Najeriya gwamnatin Najeriya har yanzu ba ta yi hakan ba shi yasa ake samun karancin masu zuwa daga Najeriya amma alhamdulillah mutane tare suka zo wannan shekaran kuma muna fatan inda mutane sun sun yi kokari sun sa application din su za a samu ci gaba ga harshen Hausan gaba ɗaya insha Allah.
To bancin karatun da kake yi a nan Amurka da kuma koyarwa da kake yi, akwai wasu abubuwa da ka sa kanka na daban kuma a nan kasar wato ka amfana da kasar?
In dai ka zo akwai abubuwa da yawa sai dai in ka yi ainihin sai dai in ka yi rago ne
sai
dai ka ture akwai abubuwa da yawa da nake yi abubuwa da yawa kamar yadda zan yi hudda da harkan da nake na Najeriya da nace nake na tallafa mu al'umma ko anan ina yin shi
tun daga nan ma ka
anan ma ina yin shi tun da nazo na fara neman wata kungiya ne zan shiga dan ganin cewa na mu hada kai da su kuma alhamdulillah ina taka rawan gani dan suna aiko min wasiqa da yawa na godiya akwai abubuwa da yawa da in kana so kai a garin nan kuma abu ɗaya dake bani mamaki kana zaune zaka ga an turo maka wasiqa cewa ga wani abu na faruwa kana son kai
haka
wala aiki ne wala menene ga sunan da yawa inde kana son nan ai ba nan ne ake cewa kan ba maraya sai rago a can gefe boko ba rago kake ba gaskiya
abin
da wuya yake lakan babu maraya sai rago
to Malam Shamsuddin a takeice dai wace shawara zaka ba wa matasan mu a Najeriya da Niger dai a can yankin mu dai
yankin mu na arewa to masha Allah mu ya kamata mu san cewa mu ne shugabannin yanzu ba na gobe ba mu fito kwanmu da kwakwatan mu mu nuna cewa muna son mu samu ƙasa mai canji duk abin da nake faɗin nan ba zai zama ba zai kila ba wani abu bane amma sai ka zo ƙasan waje kamar Amurka kaga abin da ke faruwa zaka gane cewa nan rayuwa na da daraja kuma darajar rayuwa menene darajar rayuwa rayuwanka na da amfani rayuwar al'umma iyalinka na da amfani rayuwar iyayenka na da amfani shine amfanin al'umma sai ya kamata matasa mu tashi mu ba kanmu shawara na ganin cewa mun gina kanmu kuma mun gina al'ummar mu gaba daya
Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe a sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
Dina wannan makon da yasa kin tuna da lokacin da kike daliba a makaranta ba?
Ya sa ni gaskiya.
To kamar yadda kuka ji a farkon shirin abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande mai hadawa sashen Hausa shirin ilimi ya tattauna da wani matashi mai suna Baba Alisali kuma ya bayyana mana yadda matasa za su iya cin gajiya da kuma bada gudunmu a fannonin fasaha da kimiyya.
Ilimi mabudin rayuwa a cikin shirin namu na yau mun karba bakoncin Baba Ali Sale wani matashi dake gudanar da karatun shi a matakin degree na biyu a kasar Turkiya wanda yake fadada bincike a fannin yanda za a inganta masana'antu da kuma tsare-tsaren yanda za a gyara su mun tattauna akan abubuwa da dama da suka shafi fannin kimiyya da fasaha da kuma yadda yake ganin matasa za su iya cin gajiyar wannan fanni da bada tasu gudunmawa.
Sunana Baba Ali Sani daga jihar Borno. An haife ni a Maiduguri ne, nayo kuma karatu na primary a Maiduguri, sannan nayi GSS na kuma a Kano. Daga nan ne na fito Istanbul, Turkiya, na ci gaba da karatu na ta digirin farko. Na kammala digiri na farko a fannin Industrial Engineering, yanzu zan soma master's nawa a watan gaba in Allah ya yarda, wato digiri ta ta biyu.
To masha Allah. Malam Baba Ali, a da dama za ga cewa yanzu gashi kana karatu a kasar Turkiya, wanda za ga cewa kana ainihin gabatar da karatu a matakin digiri na biyu. Menene baka sha'awa ko kake ganin cewa za ka fi iya samun shi a kasar waje madadin a gida Najeriya?
Wato a zahirin gaskiya shine system na karatu da muke da shi a nan Najeriya yana da kyau, amma matsalan so da yawa, matsalolin da ake fuskanta shine kamar ta bangaren strike da ake tafiya, ko kuma karancin malamai haka da dai makamantan su a makarantunmu na Najeriya. So shi yasa nake ganin yin karatun nawa ko kuma ci gaba da karatun nawa a nan zai fi bani wasu benefits haka, ko kuma in ce zai taimake ni in kammala shi a yadda ya kamata tare da malamai wayanda suke da kwarinta a cikin fannin da nake karantawa din a nan.
To yanzu kamar yanzu yanda kake gudanar da karatunka, waɗanne irin bambance-bambance ka gani musamman idan aka lura da yanda karatu ke gudana a nan kasar Turkiya?
Wato bambanci da muke fuskanta shi, na farko dai zan iya cewa gabashi system din da muke using a can Najeriya muke amfani da shi a kasarmu, da kuma waɗanda suke amfani da shi a nan gaskiya daban ne, saboda a nan ɗalibai gaskiya suna da kusanta haka da malamansu, sukan iya same su ko da a lokacin da ba su da abin yi su yi tambaya abin da za su tambaya, sai suna da wani matsaloli ma dai a warware musu. So ta wannan ɓangaren ina tunanin a nan ƙasar ana da ci gaba, ana da taimako da yawa ta wannan ɓangaren, wanda ko da ba zan iya magana akan schools na can ba saboda ban yi karatu a can ba, ba zan iya ce gashi lalle haka ba ne, amma dai ina ganin wannan shi ne abin da ya fi bambanta tsakanin makarantu. Yakan sa ɗalibai su nutsu, su san me suke so su yi, su san wani ɓangare ne suke buƙatar taimako, su san kuma wane daga cikin malamansu zai iya yi kura su hanya da ya kamata.
To a takaice kana nufin kenan watan dangantaka tsakanin malamai da ɗalibai tana sa ɗalibai su fahimci karatu fiye da ma yanda ake tunani kenan?
Tabbas haka yake, saboda shi ɗalibi a koyaushe yakan so ya ga kamar misali in mutum ɗalibi zai shiga aji ya ga malamin da ba sa ainihin nutsuwa ko da kula da yake bukata, ina ganin wannan yakan hana ɗalibi ya nutsu ya sauraro abin da shi malamin nan yake. Amma idan malami ya nuna masa cewa ni nazo na damu da ci gaban karatunka, ina so in koya maka abu kaza, ina tunanin haka yakan sa ɗalibai su shaku su nema su yi karatun nan, su nema ƙarin bayani akan karatun nan da ci gaba.
To ya za ka kwatanta watan hoɓɓasa ta matasa a nan ƙasar Turkiyya musamman idan aka yi magana na neman ilimi?
Matasa a nan da so da yawa, saboda da nazo na ga yanayin yadda abubuwan makarantu su yake gudana, a zahirin gaskiya ɗalibai a nan ci system da suke yi shi ya sa su sukan gaskiya suke kusan wahalar da kansu don neman su ga cewa sun yi karatu ko sun nemi abin da suke bukata a wannan fannin karatu. Saboda koyaushe za ka ga ɗalibi kamar ɗan sakandare, ba kamar namu irin za a yi jarabawa ko irin ta waye ko ta neko. Ina ga ɗalibanmu na can yanayin lokaci da suke ƙayyadewa karatunsu da kuma yadda ɗaliban nan suke ƙayyadewa karatunsu yana bambanta gaskiya. Ɗalibai da nan sukan ba da lokaci fiye da yadda ake so.
To a ƙarshe, wace irin shawara kuko jan hankali za ka yi musamman ga matasa dangane da neman ilimin zamani da kuma na addini?
Wato babban shawaran da zan ba wa ɗalibai da matasa na kasar mu shine a komi mutum yaga yana da karfi ne yaga ya fi karfi ta wannan bangaren kada yayi wasa a wannan bangare ya nutsu yayi karatun nan da gaske da yardan Allah samu wannan ilimi hadawa da shi kuma na addini zai tsara mana ci gaba in Allah ya yarda ga kasar mu gaba daya
jama'a bari mu kammala shirin da tuna wannan karin maganar
karin magana
ya hanci da matsarin matsala a hankali suke shigar jikin mutum wannan zai ce tabbas saboda ahin yace komai ya kamata mai sauraro ya gane cewa ita karin magana tana bayani ne a cikin abubuwa da shafi dan adam na al'adarsa ko dabi'arsa ko wasu halaye sasa da ke cikin al'adarsa ba ta kowa ba ko kuma ma muhallin da yake zalle a cikinsa dole yana da tasiri lalle idan muka dube ta me yasa aka kwatanta ko da bakan magana dalilin shi ne da in an ce ga hantsi ya fito to a lokacin dari ko sanyi ko kuntu lokacin da jiki yakan dau sanyi yana bukatar jini sai ya fito na kowa ne ya ci ga mutane kowa yana kokarin ya je inda hantsi yake dan zanna to in ya zauna din nan ba kamar ya taba huta ba ne domin yana shigarsa ne a hankali a hankali zuwa lokacin da zai gama masa jiki ya ji ya warkace to haka ita ma bakan magana haka take shiga dan adam domin lokacin da ake magana katsaham ita bakan magana takan zo kuma katsahan kunne yake jinta to kafin ta ratsa jiki ta shiga kunne kuma kafin ta gama jiki kila ma maganganun da ake an riga an gama an watsi to sannan fa za ta shiga ji sannan mutum zai gane cewa ashe bakan magana aka yi masa a kin ga ko ga ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙan ƙasar Hausa Allah ya ji kansa daren baɗa yana cewa bakan magana ba ɓaci ta ba amma ta tsara ɓaci zafi kenan lokacin da aka yi maka ba kamar a yi ma mutum zagi ba ne to amma tunda shi zagi da an yi shi da kaji kila ma da karama amma ita bakan magana aka ce ba zagi ba ce kai dai ta tsara ɓaci zafi saboda a hankali za ta riƙe shigarka sai a ɗau lokaci mai yawa kana cin abin nan da aka yi maka bakan magana kuma shi ya sa ma Bahaushe yake ganin ce a wata karin maganar ya ce wasa da yaro suka ce gwamma kwana da yunwa wasu kuma suka ce maɓoɓin yaron ta mutu sai ba dan wani abu aka faɗi wannan ba saboda shi yaro bai gane matsayin shi cewa yaro ne yana magana da babba in ka fara wasa da shi ƙarshen ta ya kawo wata bakan magana ya maka to wannan bakan magana da zai maka to iya rayuwar ka fa shi kuma iya girman sa iya tsufan sa za ka rika ji cewa wato kamar ya fi maka mutunci ina fata an gane
karin magana
waɗanda suka aiko mana wannan karin magana na haɗin gwiwa su ne Badamasi Aliyu Rijiyar Lemo Kano da Adam.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Mr. Daniel Brown da injiniyanmu na yau Mr. Sidrak tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Buhari Auna. Ni Madina Dahiru mai shanu. Daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya.